Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan duk kuna na lahiya da wannan maraicen talata 19 ga watan Yuli. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda kuke saurare akan mitoci 25-22-16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a duk faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fagi
tare da Halima Jumrau.
Yau da gobe shirin matasa zai tattauna yau akan haƙoƙin ƴaƴa na samun ilimi mai inganci da nagarta. Ilimin addini da ilimin zamani. Abin tambaya a nan shine, shin da ƙarin aure da baiwa ƴaƴa ilimi wanne ne mafi muhimmanci?
Ƙarin aure ba wajibi bane gaskiya.
Kowanne bangare ne mai muhimmanci duka duk umurni na Allah.
Amma ba a ce ma an wajabta ma sai ka ƙara aure ba. Tarbiyyantarwa wajibi ne.
Gaskiya fi sabilillah ilimi shine jagorancin gida.
Gaskiya wanne yafi mutakar muhimmanci ilimantar da iyali.
Ta mahangar addini fa ƙarin arme ne mahi muhimmanci ko ba da ilimi?
Ba mun ce karƙaro aure ba, amma a samu gidan aure cike da ilimi. To ina amfanin ka aure ta misali baka ilmantar da ita ba. Ilimin nan mu sani akwai ilimin shari'a shine mafi muhimmanci. Sannan ilimin sanin duniya don ko sarrafa computer ta san Allah da shi abu ne muhimmi ai.
Naga kina murmushi Jamila. Me akai? Bari sai zamu ba Ismaila amsa tukunci gaba.
Shikenan. To muna tafa da duka wannan har ma da amsoshin tambayar mu ta Facebook da Twitter da ma ta bakin iyaye mata akan ƙarin aure ko ba da ilimi. Ku biyo yau da gobe shirin matasa ku sha bayani.
Tambayar mu a Facebook da Twitter da ma WhatsApp ita ce, da ba wa ƴaƴa ilimi da ƙarin arme wanne ne wajibi a wajen namiji? Ga amsoshin wasu daga cikinku. Ai, bai wa ƴaƴa ilimi shine yahi alhwanu hiye da ƙarin arme, don haka mazaje sai a bai wa ƴaƴa ilimin boko da na Islamiyya. Insha Allah watan wata rana za a ci muriyar wannan ilimin. Saƙon haɗin gwiwa daga Halima AA Ungulde da Zainab Aliyu Ungulde daga Maiduguri.
Dukkansu abin dubawa ne, amma a halin da muke ciki da irin rayuwar da muke yi, kowa ya san me ya kamata a yi. Mun san irin yadda al'amura suka taɓarɓare. Fatanmu ƴaƴanmu su sami ilimi, su waye ma rayuwa, su san haƙoƙin addininsu, kuma su zama al'umma ta gari. Allah ya ba mu ikon aikatawa. Saƙo daga Sadiq Muhammad Aliyu.
Yau da gobe gaskiya bai wa yara ilimi shine kan gaba, ganin cewa shine ginshikin rayuwa, domin ko sai da shine zaka san ubangijinka, da shi kuma zaka san addininka, kuma zai taimake ka wajen koyon sana'a da ma abubuwa da dama. Amma ƙarin arme ba farilla bane, jin daɗi ne kawai yayyawa. Saƙo daga Usman Modu Aji.
Haba dai yau da gobe, ai wannan kwatancen ma samsam bai yi daidai ba. Bai wa ƴaƴa ilimi fa tilas ne wanda ba zai taɓa sauyawa ba. Har a wajen waɗanda ma ba su yi karatu ba. Amma ƙarin aure kuwa ba komai ba ne idan za a kwatanta da zancen ilimi. Domin kuwa shi karan kansa auren ma baki ɗayansa ba wajibi ba ne, sunna ne a kan wanda ya san haƙoƙinsa. Inda kuma shi ilimi da nemansa da kuma baiwa ƴaƴa shi yake dolan dole a kan kowa, komai arzikinsa ko kuma talaucinsa. Ilimi garkuwar ɗan adam. Saƙo daga Khalid Abdullahi Zaria.
Amma na lura kamar a arewa ƙarin arme suka hi ba mu muhimmanci, don kuwa na ga waɗanda suke ƙoƙarin ƙara arme kuma ana koro yaransu daga makaranta, wanda dalilin hakan yara su kasa samun ilimi. Allah ya ganar da mazajenmu na arewa. Saƙo daga Jamila Adam.
Yau da gobe bawa ƴaƴa ilimi shine abin da ya wajaba ga magidanci. Tunda dai yara ya sunna ta hanyar auren kuma har ya samu da ko ƴa, to anan kuwa tilas ne ya ba su tarbiya domin yanzu kam a matakin wajibci ne ba na sunna ba. Sako daga Abubakar Sadiq Chiroma Tola.
Yau da gobe ƙarin arme ba shine bin ka'idojin addini ba. Domin shi addinin musulunci yana buƙatar zaman lahiya da adalci a tsakanin ma'aurata, kuma ba yadda za a yi wannan gaskiya da adalci ba tare da ilimi ba, don haka buƙatar ilimi shine a gaba. Allah ya sa mu dace, amin. Sako daga Rilwan Ibrahim London da wani abin da bazan iya karanta ba, Jamila.
Ya kamata ka
gaya mana ya ake karanta wannan abin. Wuba, wuba. Ya gaya mana yadda gaskiya dai ni ina ga ilimi na bai kai can ba.
Yau da gobe, bawa ƴaƴa ilimi shi yafi fiye da ƙarin aure, domin shi ilimi wajibi ne, aure kuma ba wajibi bane, domin bambancin mai ilimi da jahili kamar matacce ne da mai rai. Haka manzon Allah ya ce, ilimi yakan bambanta wa mutum daidai da ba daidai ba. Shi kuma rashin ilimi kullun yakan jagoranci mutum wajen aikata barna ne kawai. Sako daga Umar Baffa Magaji, Gombe, jihar Adamawa.
Gaskiya ya kamata ko mutane su san ba ma yara ilimi shine babbar tarbiyya kawai. Mutum ya je ya yi mata hudu, kuma bai iya kula da hakkinsu, kuma bai iya yi musu adalci, kuma ƴaƴa ko oho. Allah ya sa mu gane. Sako daga Haruna Jibril.
Yau da gobe, kowanne na da amfani kamar haka. Ba ma yara ilimi ingantacce yana da muhimmanci wajen gina matasa saboda kyakkyawan gobe ga al'umma. Ƙara aure yana rage social moral decay na al'umma. Amma dai abin da ya fi zama wajibi a kan namiji shine ya ba ma yara ingantaccen ilimi. Sako daga Aminu Ibrahim.
Ba ma yara ilimi da tarbiyya hakkinsu ne a kan iyayensu, kuma shine wajibi ba ƙarin arme ba. Idan uba ba ya da halin da zai ba wa yaransa ilimi da tarbiyya, to bai kamata kuma ya ce zai ƙara arme ba. In dai yana sane da cewa idan ya yi arman nan, to walwalarsa da ta iyalansa za ta ragu. Sako daga Aminu Yusuf Kari.
Sai kuma ta shafin Twitter, inda @garba Matthew ya ce, at VOA Hausa, ai ba tantama, ba da ilimi shine mafi wajibi ga namiji. Mutuna fa, ƙasashen da suka ci gaba da ilimi suke tunkaho.
At Muhammad Jafaru ya ce, at VOA Hausa, musulunci ya ce ka je ka nemo ilimi ko nisan ya kai zuwa ƙasar Sin. Hakanan idan ba za ka yi adalci ko iya riƙe matan ba, kar ka ƙara.
Sai at National ya gaga ya ce, yawanci a wajen namiji ɗan boko duka biyu. Mafi yawa wajen mazauna karkara kuma auren kawai.
Sai at Sale Muhammad Wan ya ce, at VOA Hausa, yau da gobe ba wa yara ilimi ya yi zama wajibi ga namiji, domin da shi zai bauta ma Ubangijinsa.
Sai kuma at Uthman 348 ya ce, at VOA Hausa, ba wa ƴaƴa ilimi mai nagarta shine wajibi sama da ƙarin aure.
Sai kuma wannan amsa ta Ismail Abubakar Ɗankeji, wadda muka bari daga ƙarshe. Yace, wani irin ilimi na addini ko na boko? A fayyace mana, don ku a wurinku ilimin boko shine kadai ilimi, wannan ku kuskure ne babba, gwara ku tuba.
To Jamila, kina ji, to ga wani da Larabci ma ya rubuta, sunan shi Muhammad Ahmad Ibrahim, yace a hankali dai Allah yana tuna muku asiri. To Malam Ismail Abubakar Ɗankeji, ba isasshen lokaci da habda ma kai Malam Ahmad Muhammad, ina so ka san cewa neman ilimi a nan Amurka shine, ko kuma in ce wannan ƙasa ta Amurka ƙasa ce mai ba da damar samun ilimi sosai. Kuma abin da nake so in ƙara maka, mu ɗinnan da kake ji a murya Amurka, mu ba jahilan addini ba ne. Gaba ɗayanmu da musulminmu da kenan da kiristocinmu, kowanne ka taɓa ya san daidai gwargwado, ya san yana da isasshen ilimi na addinin shi. Ko me zaki ce?
Gaskiya kuma kin san cewa wanda in aka ce maganar ilimi, mutane kawai sai su ce su dole sai dai ko kana bangaren ilimin boko ko na addini.
So, amma kuma idan ka taɓo magana ƙarin aure, shi ɗan arewa ko bahaushe zai ga ai kai kaƙi Allah, kai maƙi Allah ne kwata-kwata, saboda ga Allah ya ce kai. Amma kuma akwai ka'idoji yadda ya kamata a yi.
Kwarai da gaske.
Mai kullun suna bayani.
Sosai.
To Jamila sai ina.
Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan hirarsa a zauren matasa sun tattauna ne akan wanda yafi muhimmanci tsakanin ƙarin aure da baiwa ƴaƴa ilimi.
Abubakar Umar Tsari a matsayinka na magidanci. Wanne ne wajibi tsakanin ƙarin aure da ilmantar da iyali?
Assalamu alaikum. Tsakanin ƙara aure da kuma ilmantar da yara, to gaskiya a musulunci ma ilmantar da yara ya fi ƙarin aure muhimmanci. Saboda idan aka ce magana ne na ilmantar da yara, domin a gaskiya fi sabilillahi ilimi shi ne jagorancin gida.
Alhaji Sani Ganko, a matsayinka na magidanci, wanne ne wajibi tsakanin ƙarin aure da ilmantar da iyali?
Kiya wannan tambaya da Malam Hassan Maina Kaina kai tambaya ce mai muhimmanci, kuma tambaya ce da yake kamata mu duba ta a mahanga ta ilimi, musamman ta addini. Abban san ce mu duba ta a mahanga ta addini, ita ce Allah subhanahu wataala cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa ku auri abin da ya muku daɗi ne daga mataye, ko biyu, ko uku, ko hudu. Idan ba za ku azurci ba, ku aure ɗaya. Wannan abu ne da Alƙur'ani ya faɗa, Allah ya faɗa. Saboda haka ƙarin aure wani abu ne da ya zo daga Allah maɗaukakin sarki. Sannan akwai ayat Ƙur'ani da ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya kwanda kuka yi imani ku tsirta da kanku da iyalanku daga wuta. Saboda haka kowanne ɓangare ne mai mahimmanci, ɓangare mai zaman kansa, duka duk umarni na Allah. Nan ga inda Allah ya ce ku yi aure biyu, uku, hudu, ko daya. Nan ga inda Allah ya ce ku tsaya da kanku da iyalanku daga wuta. Saboda haka dole mutum ya zama cewar walau in yi aure, ya tabbatar da cewar fa akwai wani haƙƙi da Allah ya rataya masa a wuyansa, ne tabbatar da cewar zai iya kare haƙƙin iyalin nan da haƙƙin abin da ya mallaka, ma'ana misali abin da ya haifa su da iyali.
To amma tsakanin abin guda biyu, kana ga wanne ne yafi muhimmanci?
Wato abin da ke muhimmanci shine mu dauki al misali kamar su ƴaƴa ado ne inji Allah, sannan kuma ilmantar da su, tarbiyyar su wajibi ce. Akwai inda ma in baka da ikon yin auren ka zauna haka in zaka iya kare kanka da mutuncin kanka. Akwai wani hadisi na sallallahu alaihi wasallam da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina, da ya samu taron samari, ya tabbata musu ya ku taron samari, wanda ya samu iko daga cikinku to yayi aure, domin yin auren zai kare ku daga fadawa zina. Saboda haka kaga kenan yin aure yana da matukar muhimmanci. Abin da ake so shine aure mutum ya tabbatar da cewa idan kai haƙi yara ta a wuyanka, naka tarbiyantar da wannan matar, ka tarbiyantar da ƴaƴan da kuma Allah subhanahu wataala ya baku tare kai da ita.
Alhaji Kabiru Rahama, bari in zo kan matashi dan uwana, wanne ne yafi muhimmanci tsakanin ƙarin aure da kuma ilmantar da iyali?
To in aka yi kamar yadda dan uwa Sani ya magana yanzu nan, shi ƙarin aure ba wajibi bane gaskiya. Ƙarin aure ba wajibi bane, amma tarbiyantarwa na daga abin da Allah ya baka, wato ƴaƴa kenan, iyali, wajibi ne. Ba yanda za a yi ku a ce tarbiya kuma ta shigo ba tare da ilimi ba. Saboda haka mu ilmantar da ƴaƴanmu ya zo wajaba a kanmu, domin su san yadda za su bautata wa Ubangijinsu, yadda za su yi rayuwarsu mai kyau a duniya. Kuma aka ce shi neman ilimi ma farilla ne. To saboda haka in har farilla ne, to wajibi ne kenan mu ilmantar da ƴaƴanmu. Amma ba a ce ma an wajabta ma sai ka ƙara aure ba.
Alhaji Kabiru, na ga Alhassan Shabi yana kallon ka, zai ce wannan ɗan boko ne. Maganar da muke a kai shine wanne ne fi muhimmanci, ba maganar wajibci ba, muhimmanci tsakanin ƙara aure da kuma ilmantar da iyali.
To gaskiya ni abin da ya fi muhimmanci a gurina, a mahangatawa, gaskiya ilmantar da abin da Allah ya hore mana daga ƴaƴa shi ne ya fi muhimmanci fiye da ka ƙara aure.
To idan muka zo kan Alhaji Alhassan Shabi, matashi dan uwana, kai ya kake kallon wannan al'amura guda biyu tsakanin ƙarin aure da kuma ilmantar da iyali?
To jama'a assalamu alaikum. Sunana Alhassan Shaibu, wannan aka fi sani da minister. Gaskiya abu ne akwai tufka da warware a cikin shi. Saboda haka shi ƙarin aure da kuma ilmantar da iyali yana fahimtar fuska biyu ne. Misali, akwai wani zaka ga yana da iyali ko kuma yana da mace ɗaya ko zuwa biyu, ka gane, amma kuma ƴaƴan shi yana ba su tarbiya yanda ya kamata, sannan kuma yana ba su ilimi na zamani wanda ya kamata, ba dan komai ba, sabi domin yana da ƙarfin da zai iya wannan abun. Amma kuma akwai wani zaka ga shi kuma yana da ƴaƴa ko yana da mace guda daya, wannan ƴaƴan nashi ma da yake da su ba zai iya tarbiyantar da su ba, amma saboda rigima kuma hallau sai ya sake tafiya ya sake cewa bari ya ƙara yin aure. In ya sake yin ƙara yin aure maimakon wancan ƴaƴan daman kuma ga su, su wayannan ba a tarbiyantar da su ba, babu ilimi, babu tarbiya, suna nan azube, hallau sai a sake kawo wannan, hallau sai a sake haduwa, a sake mutuwa kasko gaba daya. Saboda haka wannan abu ne, abu da nake gani kawai wani abu ne wanda ke mutane ya kamata su fahimta. Ƙarin aure ba matsala bane, ƙarin aure abu ne mai kyau.
To amma a ra'ayinka misali tsakanin ƙarin auren da kuma ilmantar da iyalin, a tunaninka wanne ne yafi matukar muhimmanci?
Gaskiya wanne yafi matukar muhimmanci? Ilmantar da iyali.
Jamila Abubakar Sabo mai nasara ya ce, duka suna da kyau. Halima, ko kina tsore ne a miki kishiya?
Turkashi.
Malam Abubakar, ai ni in ka ganni ka ga jarumi ba na tsoro. kuma babana yanzu haka ya rasu shekaran jiya, yanzu mata hudu ya bari. Saboda haka ni tunda na tashi cikin gidan mata da yawa na kenan a gare ni ba matsala bace.
Sosai.
Yawa, to ta bangaren addini kuma ga Sheikh Muhammad bin Uthman da bayani akan muhimmancin samun ilimi. Akwai wasu malamai za su je su karantar a waje, amma a cikin gida matansu ko wankan janaba ba su iya ba. Idan muka duba za mu ga mun yadda Allah ya ba maza dama su armi mace fiye da daya, kuma ilimi muka ga kamar yahi zama wajibi neman ilimi. Amma sai mu ga kamar a yankin arewa da ma Niger za mu ga kamar ƙara armi shi yahi zama wajibi da a baiwa yara damar su je su nemi ilimi.
Gaskiya ne, ƴaƴanka suna da bukatai iri biyu. Akwai abin da ake kira bukata irin ta gangar jiki da kuma bukata irin ta rohi. Domin duk mutum yana da bangare biyu ne. Akwai abin da muke kira aljanibul maddi da kuma aljanibul ruhi. An gane ko? Biological part da spiritual part. Su suka yi mutum.
Shine kamar duality.
Duality of composition of man. Mutum yana da duality. Wato at-takwin thunai. Allah ya faɗa a sura mai lamba 38 aya 70-71. Kuje ku bincika. Idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin, har zuwa ƙarshe. To bukatun jiki na dan adam shine ci da sha, ko ba haka ba? Bukatar jin zafi da sanyi, yayi kuka dan ya fitar da bakin ciki, yayi dariya. Yaro yana bukatun ka gina masa wannan bukatun dan kare ya kauce hanya. Sannan akwai bukatu na ruhi. Shine ka dasa masa tsoron Allah, kare sabe shi a duk inda yake, kuwa ka sanya masa son Annabi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam da son sahabban Annabi Muhammad da dukkanin aikin kirki. Sai ka hada biyu ake samar da mutum. To lokacin da ka tashi zaka karo aure, karo aure, misali baka san bihin ba, ba mun ce karo aure ba, amma a samu gidan aure cike da ilimi, cike da fahimta. Annabi zai alfakari da masu ilimi ba jahilai ba ne, misali. Saboda ka a lokaci guda mutum ya kara aure, Allah ne ya ce ai, ba wani ja in ja akai, Allah ne ya ce. In ma goma ya ce in zaka yi kai, Allah ne ya faɗa. To amma kuma kar ka manta, idan kai auren nan ba giringirin ba ta yi mai lokacin da kura ta tsinci ganga. Saboda ka idan kai dole ka karantar da ita tun daga alif har zuwa ya, ta san Allah. In ba haka ba sai ta je wuta saboda jahilci. To ina fanin ka auro ta, misali baka ilmantar da ita ba. Zaka bukaci macen da koda baka gida ƴaƴanka ta karantar da su tauhidi. Shi sa na sha gaya wa mata a Najeriya can gida cewa idan misali kuna da aya kullun ku dinga ƙara musu ayoyin Qur'ani aya bibbiyo. To in ba ta sani ba fa. Me nasa mai ci bare ba dan tari. Nake cewa kullun ku dinga ba yara kalmar Larabci ɗaiɗai. Misali jamalun, raqumi, asadun, zaki, sikkinun, wuka. Nace in kuna wannan a rana ɗaiɗai a shekara akwai kalma 360. Yaro sai zama malami a hannun uwarsa. Al-Imam Shafi'i babban limamin duniya din nan. Asalinsa mutumin Makka ne. Amma a zirin Gaza aka haife shi. Gaza ta Filistin. A shekara ta 150 bayan hijira, shekara da Abu Hanifa ya rasu, Allah ya ramshe su gaba daya. Malam an haife shi da shekara babansa ya rasu. Uwar mace mai kamar maza ta ce ba zan bar ka a nan Filistin ba, zan mai da kai inda aka haife ka. A lokacin ba mota, ba waya, ba jirgi, ita ta sanda ta kokota dan tana son ilimi, dan tana son Allah. Ta kai shi Makka, malam da kai shi cikin shekara 5 yana shekara 7 har da ci Qur'ani saboda gatan da uwa ta, saboda an ilmantar da ita da ba ta sani ba fa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Hakashima, wanda aka haifa a shekara 164 lokacin da babansa Muhammad ya rasu, uwa ta ce to ni zan dakatar da aure ma tukun, sai wannan yaro na dasa masa ilimi ya san Allah dan kar in shagala. A shikenan alkhairi za a hada, na'am mu yi aure yanda sunna ta ce, yanda annabi ya ce, in ce daya ba za mu saki na karantarwar musulunci ba dan wani ya magana, amma a lokaci guda ko in ce daya na karantar da addini ba za mu bari ba, zai yi ka hada da kafiyo. Saboda ina jaddada mantin ne, sai dai me wani ilimi kake nufi, inda gizo ke sakakken wani sai ce to ayan ce a nemi ilimi, sai ce sai ki je ki karanta ainin hatama music ai ilimi ne, yake karanta food and nutrition ilimi ne. Tun kafin ku karanta food muke cin tuwo a gida, muna cin tuwo ta kowane irin fuska, so ba mu bukatan degree dinki akan tuwo bai war Allah. Ki san Allah, ki san Annabi Muhammadu, ki mai ayya tarbiyya shi ne hakikanin ilimi. Saboda ilimin da zai kai mu ga tsira in mun tsaya gaban Allah shine. Muna ta kuka da cewa yanzu ka iske mace ta je asibiti, mutum da miji ya subhanallah ya tsiraicin ta saboda haihuwa, gynecologist ya aka iya. Muna bukatan Fatima da Maimuna da Aisha zaman to likitoci saboda su kare mana wannan bangare na kazanta da ke damu, ashe sai an yi ilimi ko shakka babu. Saboda ilimin nan mu sani akwai ilimin shari'a, muhimmi ne, shine mafi muhimmanci, sannan ilimin sanin duniya dan ko sarrafa computer ta san Allah da shi abu ne muhimmi ai, amma ayi shi a yanayin da zai gamsar da bukatun addinin musulunci, kuma wallahi ba zai gagara ba. Nauyi ne akan shugabanni da malamai, saboda ka malamai ba sa magana bane, suna magana ne sai dai abun ne da yawa, wai mutuwa ta shiga kasuwa ta ce wa zan daukawa zan bari. Allah dai datar da mu. Aina ba ku misalin mahaifiyar Imam Shafi'i da mahaifiyar Ahmad ibn Hanbal, haka ma da mahaifiyar al-Imam Malik al-Ghaliya ko al-Aliya bint Sharik, takan masa ado ta sa masa rawani ta ce ka je ka nemi ilimi gun malam wani, amma takan ce da shi ta'allam min adabihi qabla ulumihi, ka nemi sanin manners din sa, ethics din sa, hanyoyin sa na mutunci kafin ma ilimin tuku. Daka ina so in kira ga iyaye, uwa da uba, kara wani zargi wani, da zaran ka auri mace kace to wance tunda mun zama daya taskira asirin mai daki, mu zo mu zauna ga yanda ya kamata in muka samu yaya. Farko mai ta addu'a, Allah ka ba mu yaya na gari, abu na farko kenan. Na biyu mu dauki darussan annabi kuma naji ki magana akan wannan a sura mai lamba 31 aya ta 13 har zuwa karshen shafi, karshen sura kenan. Zaka iske akwai nasiha ɗai guda 10, na sha lakci akan ta ga mata a gida na Nigeria, na sa mata suna Hikima Balqumaniya, inda ya karantar da ɗansa ga yanda zaka yi. Wasiya ɗai guda 10, wasaya Luqmaniya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa idh, farko yace la tushrik billah inna shirka la zulmun azim, wasiya ta farko kenan, kar kai shirka. Har ƙarshe wala tusair khaddaka lin nas, karka dinga mutane wani girman kai kana qoboro koko turo koko kana jin kamar kai wani, la ka sani asalin ka tsartuwan mani ne, cikin ka kuma najasa ne, zaka mutu ka zama naman su, to girman kai da turo koko na mai da feleke ba kyau. Kai gaskiya dana, kai hakuri, karka ci amana, abu ne muhimmin gaske. In an zage ka wanda ya jefe ka da dutse ka mulmulo na kiya irin ta amarya mai zaki ka bashi, tarbiyyar musulunci. In an ce da kai kai na banza ne, ka ce to kai na kirki ne, wannan nauyin da da uba ne, abin da ina nufin uwa da miji ne, ku za'o ma yara makaranta nagartacciya, ba inda za ka yara ana karantar da su suna rufe ido, Allah da Allah uba Allah rubi, Allah zai tambaye ku wannan. Dan an sha samun wannan, ka iske a makarantu an kai inda yara suke rufe ido suna ayan musulmi, kuma a dake su in ba su yi addu'a da ba addinin su ba, wannan babban kuskure ne. wallahi akwai wanda ya bar labari wata ran da naje lecture a Abuja yace wallahi malam akwai makaranta wannan dole mu bayane kowa yace makarantar nan 70% 70 cikin 100 ayyukan musulmi ne amma makarantar ta pastor ce ran sai person sai ba da assignment cewa kowa ya jaro but God is my father Allah shi ne ubana
uba kamar yaya
wannan yaro ya dauka aje ya dinga yi tunda aiki aka bashi uban shi yace kai me kake rawa baba aiki ne sai ce a karka rubuta kai musulmi eh ba ma ci Allah rada can zaka ce God is my creator Allah shi ne mahalicci ne kaga wannan yafi da cewa sai baba sai da ke ne ci a wallahi da kai assignment din mai makarantar da ya gani sai da ya wanke shi da mari irin wanda ake ganin hutan nan yaron ya fadi ci abin da nace kai kenan aha yana da mission and vision yana da dalili yana so sace imanin sa laifin nawa yi yaro ya sha duka kudi ya tafi a banza ba za mu iya gina makarantun namu bane misali mu kam
Masu saurare da fatan za a gafarce mu ina ga injiniya ne mai taba wani abu watakila yanzu za mu ci gaba da wannan bayani na Sheikh bin Uthman
Ilimi dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne ilimi arziki ne a karanta a rubuta babba arziki ne a karanta a rubuta babba arziki ne kula da lafiyar ƴan ƙasa wannan sai da ilimi kula da lafiyar ƴan ƙasa wannan sai da ilimi majiyayi ne kai wannan
Jamila da fatan masu saurari za su gafarce mu saboda ban san dai me ya faru daga wancan bangare ba muna shek yana cikin bayani sai muka ji abin ya shiru yawa idan Allah ya kai mu wannan karshen tattaunawa za mu sa ta saboda ya kammala wannan bayani
sosai
yawa to muna da dan sauraron lokaci a Facebook ga Shamsu Aji yace ilmantar da yara ba ƙarin aure ba da yawan iyaye su suke sanyawa ƴaƴansu rashin tarbiyya musamman a ƙasar mu Najeriya mutun ne zaka ga abin da yake samu bai wuce ya dinga ciyar da matarsa daya da yaransa wanda ba su wuce guda uku ba amma sai kaga mutun ya je ya dada aure baya wadatar da iyalansa abin da za su ci da suturan da za su sanya a jikin su balle maganar tarbiyya wani abu ne na mamoran rayuwa da fatan na karanta wannan abin da yayi sai kuma Sani mun kai yace zahiri ilmantarwa yahi zama wajibi domin idan mutun ya samu ilimi zai fahimci al'amura da dama na zaman duniya sai Umardin Muhammad yace addini ma ya sanar mahi wajibi shine tarbiyantar da yara domin an ce ƴaƴa amana ce a gare mu amma ƙarin arme musamman da yake yana tattare da sharuɗa kuma sunna ce mai ƙari amma ba wajibi bane to Jamila kina ji sai Bello Yakubu Dukku yace haba yau da gobe wannan ai tambayar wannan amsa a hili take wani jahili ne zai hada aure da neman ilimi aure ba wajibi bane amma kam neman ilimi ya zama wajibi sai dai auren shi ma abu ne mai kyau
Ni abin da yake ban mamaki mutane da dama sun ba da wannan amsar suna cewa ai wannan abu ne a fili amma kuma in kika duba kididdiga da ake ta fito da shi yana nuna cewa duk duniya fa kin san yanzu bayan India arewacin Najeriya ne take da yara da dama waɗanda ba su makaranta kuma a koda yaushe yanzu haka ma gashi nan da akwai bincike da ya nuna cewa ba ma wai auren bane ba arewacin Najeriya take fama da shi rabuwar auren to zaki ga cewa da akwai kamar rashin fahimta haka mutane sun san abin da ya kamata
amma kuma gashi a rubuce daga amsoshin su kowa san ga daidai
shine to ina aka samu wannan
to ban sani ba ko kamar kinga kullu yadda muke magana al'ada
ita kamar kan gaba
danne addini gaskiya al'ada ta danne addini
sosai
matsalar da ake huskanta kenan lokaci ya fara daga mana hannu ma saurare a madadin
Jamila Kabiru Fagio
da Daniel Brown da hada mana sauti da engineer Mr. Shadrack Kalima Jumurki sallama da ku sai gobe da izinin Allah ku huta lafiya
maza da mata yau sai ku yi duba Amerika na cikin ranku a yau.